bashi da wa'ensu mataimaka shi kaɗai ke gudanarwa. To amma lokacin sai na Umar in aka kula ba iyakacin Larabawa ne kaɗai musulmai ba, kuma ba iyakacin mutanen Makka da Madina ne kaɗai musulmai ba, da Sham da Siriya da Yaman an samu faɗaɗa. Wasu Yahudawa sun shigo musulunci, wasu Rumawa sun shigo musulunci, wasu mutanen fasha sun shigo musulunci, yanzu duniyar ta faɗaɗa. Don haka farkon abin da sai na Umar ya yi sai ya kakkasa gwamnatin tasa zuwa unit, kowane unit kuma yana buƙatar head, shugaba, wanda al'amuran wannan unit din shi zai dinga mountain din su, ma'ana shi zai dinga lura da su. Allah ya ƙara yadda a gare shi. To idan ya naka, idan ya buɗe unit, sai kuma ya tura shugaban da zai zagoranci unit din, sai kuma ya tura masa ma'aikata a ƙarƙashinsa, kuma sai a bashi schedule a abinda ake kira terms of reference, the schedules of duty, tsarin yadda zai gudanar din, kuma shi ma bai sai ya sauka daga kan wannan ba. To kun ga wannan ɗaya daga cikin strategies na sayyidina Umar kenan wajen abinda ya shafi harka ta jagoranci. Misali kamar ɓangaren abinda ya shafi tax, ɓangaren haraji, yanzu an samu yanda ba musulmai ba da yawa wanda ake karɓar harajinsu. To sai ya naɗa shugaba da zai kula da abin da ya shafi haraji, da waɗanda za su dinga aikin harajin, wasu suna rubutawa, wasu suna kaza, wasu suna kaza, wasu suna kaza. Sannan kuma idan ya tura ka a matsayinka na shugaba, to kuma zai tashi waɗansu mutane waɗanda su ne 'yan sa'ido, wanda suke kula da state security services kenan, SSS, wa'anda aikinsu shi ne bin diddigi da lura da an tabbatar da tsaron rayuka da tsaron dukiya da kuma tsaron addini da kuma tsaron jagoranci. Kuma sai na Umar ya ba su power da idan sun ga abin da ba daidai ba wanda ke buƙatar a jawo hankalin sai na Umar su aiko masa. Don haka kana tafe kana taka tsantsan, ba za ka ji cewa kai ne overall ba. Kuma sai na Umar ne shi ya zo da wani tsari na tenuwa, duk inda ya tura ka ba zai baka ka wuce shekara biyu ba. Saboda kan ma ka zuci abin ya zama naku ko naka na gidanku, kama saba da wata hanya da kake da ka ɗan fara, in ya ga abin ya fara tafiya sai ya cire ka, sai kuma ya tura wani. Ba dan kuwa ba sai dan alherin da ka dasa wani ma ya zo ya ɗora a kai, kuma ya zanto ko ba wani cikin addinin zai ci gaba tafiya. An kula shi yasa maƙiya musulunci ba sa son sayyidina Umar, saboda wayannan abubuwan nasa Allah ya ƙara yadda a gare shi. Sannan idan zai tura ka sai ya tabbatar da me kake da shi, irin abin da character commission suke, kuma sai an lura da yanayin yadda kake tafiyar da al'amuran naka. Idan aka ga yanayin wadaƙar kama ta canja, to za a kira ka ta haƙiƙi interrogation, ka yi bayani, ko aka kawo ƙarar cewa da ba ka ɗinka malum-malum, amma tunda aka yi maka muƙami kaza yanzu ka dawo ɗinka malum-malum, wallahi sai ka zo kaiwa sayyidina Umar bayani ya aka yi da ba ka yi yanzu kuma ka dawo kake yi. In kai masa bayani gamsasshen sai ka an kawo masa ƙarar Muawiya ibn Abi Sufyan, saboda Muawiya ya shimfiɗa mulki a Sham, Allah ya ƙara yadda a gare shi. Ya gina katafaren gida a garin Ghouta da take Dimashq, ya auro mata ya sa kayan da ya sa da rana ba su yake sawa da yamma ba. Ya karuto sai na Umar aka gaya masa, sai na Umar sai ya turo masa da sammaci cewa maza-maza ya baro abin da yake yanzu.
ولا معاويه قربان على وجهنا عمر يس بلغني انك تروح في خله وتغدو في اخرى لا باري يا سامي من شيوا كاين سافا ما دبن غني يما دبن كاجي نقاتن جدا كانا تفيا ا cikin jama'a ana taki maka baya me ya faru kai mana bayani haka ne yace haka ne amirul mu'minin to yi mana bayani ya aka yaka ta kasance bayan da ba haka take ba yace to ya azir a cikin kudin al'umma nake dauka to ya aka haka yace saboda mu ba a Madina muke ba inda muke gaba sai ta inda Makiya suke domin daular Roma anan take su ko mutanen sun saba da shimfida mulki daga cikin sanadin su ma na danne da kuma mamaye jagoranci din suka auna suka ga mulkin ku bai kai nasu ba in ku suka fuskanci cewa jagororin ku su ma sun isa to tun daga nan ba su fara tsoron ku dan haka sai na fahimci ba wata mafita sai in musu barazana da wannan tsarin da nake kai domin wannan shi zai sa su su mai sanci farfajiyar mu tabbatar da cewa harajin da muka yanka musu dole su biya yana mai ce eh gaskiya wannan makirci ne na wanda ya iya siyasa to aje ayi tata amma din sai na mu ba kai su ba amma anan Muawiya saboda kwarewar da Allah ya bashi ya ga ya musu ba dan kaina nake yi ba akwai abin da dole haka zaka hakura kai shi ko ba dan kanka ba dan ka tsare mutuncin abin da kake bike da shi ina shi yawan misali da irin halin da muke ciki a yau wanda aka hada tsakanin daidai da ba daidai ba tsakanin wato rayuwa ta tsini da tanadi ta malamai da kuma rayuwa ta gwangwajewa kowace tana da tata nata amfanin ba za a ɗau hukunci ɗaya a ce dole malamai sai an nansu a firgita ba kamar an tono su daga rami kuma gaskiya ba za a ce ana ba da shawara duk wanda yake malami sai ya ƙura a dakawa ɗaya ya danganta da waye kai dama can kafin ka zama malami haka dama rayuwar ka take to kaga ai ba za a canja maka rayuwa a cikin dole ga yadda za ka yi akwai wanda ba wai wahal da kansa yake ba wajen ƙura a dakar kawai shi yadda kake rayuwar ka shi ma a haka zai yi ka ganshi ya ƙura a dakar ka akwai wanda zai sa ɗauko irin yadin da kowa yake saba amma shi in ya hau jikinsa sai a zaci ma wani yadi ne na abu na akwai wanda shi kuma Allah ya ba shi ya datar da shi wajen sai ta ga shi da kuɗi kuma ya ce abin da irin sa dama ya kamata ya siya wani kuma ga shi da tsarin kuɗin amma kuma Allah bai shirye da shi zuwa ya ce abin da za a gani a birge ba to kaga wannan ba za ka yi masa hukunci da haka ba haka dalika akwai malamin da sai ma ya wahala yake samun abin da zai yi ƙura a dakar amma a haka yake haƙura ya wahala dalili kuwa saboda ya tsare wa addini mutuncin sa kadan kan masu karamin hankali da tunani su zaci cewa wannan bazazar da yake da tsimi da tanadin kamar ma ai addinin ne ma a haka dan haka ma addinin ma ba ma wani abu ne da za a so shi ba to na san da yawa akwai malaman da a wannan zamanin wallahi kurusi ke yi an taɓa tara mu ana mana bayani akan tunda yanzu ana ɗaukar mu a talabijin ana yaɗa wa duniya don mu dace da standard na international standard to hatta kayan da za ka sa ma sai an lura da background ɗinsu sai an lura da shin kayan za su dace da yanayin bangon ko kuwa kuma sai an lura da kakka je ka sako kaya kuma haske ya ɗauke su a ba ka su tantance tsakanin kayan naka da fuskar taka ko wani abu kansa wani ya ce da lalle yan kaya ya kama muke ya ce to ya za a yi dole haka za ka haƙura ka ciya to kaga wani a lokacin shi ba ɗabi'arsa ba ce amma dole haka zai haƙura ya yi ba dan ko ba saboda inganta tsarin to amma kuma akwai mutum da shi kuma Allah ya ba shi wadatuwa a zuciya fahimci cewa ba wai a sutura ne girman yake ba kamar da na Umar din shi ba haka yake haka ya shiga Sham domin karɓan Baitul Maqdis duk sun bisa a jikinsa amma zuciyarsa kuma cike da izza saboda yana riƙe da addini wanda yake da riƙe da addini kuwa to ne sai kuma ya saka wasu kaya wanda dole kai kada Allah ya sa ka gamsu in baka gamsu ta wannan hanya ba za a biyo ka ta hanyar da za ka gamsu dawa kuwa ne ya dawa kuwa ne ke da imani da yakinin da zai haka an gane to shi yasa to anan sai na Umar Allah ya kare da a gare shi daga cikin abubuwan da ya matsa a kansu shine akwai muhasaba shi yasa a cikin kissoshin da ake rawaitowa nasa wata rana shi kansa ya hau minbari yana cikin bayani sai aka ga wasu kissoshin gaskiya Allahu alam ni ne lam abhas laha ala lam aqif laha ala isnad banga isnadin ba ballantana a yi hukunci akan rauninta ko rashin rauninta amma in sahal khabar cewa ya tashi yana cewa ittaqullahi ga kutuba sai wani ya tashi ya ce ai ittaqullaha wasma'u wa'u ku saurara kuma ku bi abin da shugaba yake ga mu ga ce a ba mu saurare ka ba mu ba za mu bi ka ba sai kai mana bayani ya ce bayanin ne kuke bukata ya ce kayan da ke jikinka ai ga lokacin da aka raba yadin kayan misali kamar ko ganima ce ko wani abu makamancin haka kowa abin da aka bashi ba zai isa ya yi wadatattun kaya irin naka ba to kai ya aka yi kai wadatattu haka yana Umar ya ce to ina haɗa ku da Allah a cikinku akwai Abdullahi Abdullahi ɗansa kenan sai ce eh ga ni ce tashi kai muku bayani ya ce da aka raba aka ban kaso na sai na gani nawa ba zai ishe ba shi nasa ba zai ishe shi ba sai na haɗa masa da nawa sai ya haɗa ya yi ya ce to yanzu za ka faɗa kuma za mu saurare ka kuma za mu bi shi da kansa ke ne amma abin da zai sai na Umar ya haka saboda shi bai taɓa ganin an saukar da kanta farki madaidaici ba to kuma yana tsoron kar ya zama a lokacinsa an sauka sai ya rufe kofa ruf ba ma yadda za a yi ka sauka sannan shi ne farkon wanda ya fara naɗa hizba domin kafinta ba a san hizba ba kuma a ko'ina hatta a cikin masallaci idan aka tada sallah zai ce istawu to kuma sai ya naɗa masu yi don Allah su ne yan mustasibun kenan domin alhizbatu shi ne ka yi abu ba don a biya ka ba don Allah ya biya ka man bana lillahi baitan imanin wahtisaban man kama ramadana imanin wahtisaban isbiru wahtasibu ihtisab shi ne ka yi abu don Allah to aikin sa kai na don Allah ya baka lada sai na Umar ne fara kirkiro shi amma ka kuce min to ai mu ai hizba mu ana biyan su ba biyan su ake ba gaskiya abinda yasa saboda idan aka bar aikin a sake aka ce kowa ya shigo ya fito ya shiga hizba to ai kowa zai shiga kuma sai a rasa waye OC waye komanda ko ba haka bane waye AC waye kaza su kuma wayannan musammayan din suna taimakawa tsarin ne yanzu da ake buƙatar sadatar ba a buƙatar ta saba ai ba kuma wata bid'a ce da ta shigo cikin addinin da ba za a karba ba wannan yana cikin masalih mursala tsari ne na gudanar da rayuwa ko da su ko ba su abin da ya dauka gaskewa zai kawo muku masara to sai ka ce min to a ya ake su wannan ake biyan su shi yasa ko a dokar Kano ai ba albashi ake ba su domin zai yi kana aiki kuma kana hizba har yanzu dai dan Allah kake yi wannan allowance ake bayarwa shi kuma allowance mukafa'a ce sai kuma mukafa'a ba a hana ba kuma inda za ka ɗauki aikin da suke yi da dokar da ta kafa su da aikin da aka jibga musu da kuma ɗan abin da ake ba su za ka tabbatar da cewa abin da ake ba su bai sa karanta ba za ka akwai inda za ka habba da hannu suke yi daga an ɗauko mutum an ajiye shi duty ya yi awoyi irin yadda ɗan sanda yake yi amma ka auna albashin ka sai ka ga shi wannan allowance ɗinsa da sa karanta ba in ka haɗa shi da na wancan ɗan sanda inda ake kula da tsaro inda ake kaza har gaji duk ba abin da ba sa yi wanda kuma duka yana ɗaya daga cikin ayyukan su da hukuma take tsaye saboda haka na za ka iya samun kusakurai kusakuran kuma sakamakon ƙarancin ilimi a cikin ilimi na addini tsantsa a cikin tsarin gudanarwar wanda asali ya yi dokar ma misali tunda gwamnati ce ta yi dokar nan duk da cewa malamai ne suke zama fiye amma ba ka rasa ila samun wani khalal wanda watakila da ban ce na gani ba yanzu ba amma da ila ahalin ilimi za su iya duba za su iya cewa akwai gyara a wani kaza mai yiwa a iya samu kuma sannan har yanzu wani lokacin ba daga tsarin da za a samu matsala ba daga masu gudanarwa ne musamman kuma a yanzu da hizba aka siyasantar da ita tunda yanzu ɗaukar hizba ai ba malamai na unguwar ake turo wa su tantance ba a local government ne sai da sa hannun shugabannin ƙananan hukumomi ko ba haka bane to kuma yanzu ita ma ta shiga cikin sahun abubuwan da ake taka wa mutane da su dan Allah gashi nan bai samu komai ba sai ko hizba ne ku bashi sai kaga wani an kai shi hizban ka kalle shi kaga shi ya kamata a fara yin aikin hizba ko ba haka bane to sannan kuma da karancin karatu na su kansu ɗan hizban wanda inda zaka je ka bincika su nawa suke zuwa su koyi training na karatu na ilimin ayyuka al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar so nawa ake tura su training kamar yadda ake tura ma'aikatu a inda ake son a yi aiki sai ka ga watakila saboda ko karancin kuɗin a hukuma sai maka ba kuɗi ko kuma watakila saboda karancin hattara ba za a hango ba ko watakila saboda karancin wani abu daban da Allah sai ka ga ba za a fita zuwa koyarwa amma dai har yanzu dai aikin hizba suke wanda duk yayi dan Allah ko da yana karɓa alamu Allah zai ci gaba da bashi al'ada to sai na Umar ne fara kawo hizba ya tura ɗan hizba a kasuwa domin su dinga kula da ma'aunai a hanayin albus sannan kuma yawanci ƙasashen da aka buɗe sai na Umar ya giggina musu kasukar set kasukar babban birni wanda shi ne Asima Allah ya ƙara yadda a gare shi to akwai wani abu kuma da sai na Umar ya shi ma mai mahimmanci idan an ci gari da yaƙi ai da yawansu mutanen garin sallamawa suke ko to kowace al'umma tana da abin da ake kira culture tana da al'ada ta fuskar mulki da siyasa al'ada ta fuskar zamantakewa al'ada ta fuskar addini al'ada ta fuskar tattalin arziki da sauransu ko to abin da shafi addini dole a ajiye a dauki na musulunci abin da shafi zamantakewa a shiga ciki a ga abin da yake musulunci baya faɗa da shi a wanzar da shi abin da yake mai kyau ma musulunci ma ya karɓe shi ma sai a karɓa kawai abin da yake mara kyau kuma sai a canja a ce wannan ba shi da kyau to haka ta fuskar siyasa ma galibi ba a canja wa mutane komai saboda akwai tsarin da ya fi na larabawan kyau domin su larabawa ba sa tsarin ofis amma su mutanen Roma da Faransa suna tsarin ofis to sai na Umar daga cikin wata hikima da ya yi zai irin yadda shugabanninmu da yawa suke ba kaga sun san anan akwai shugabannin da in suka haye madafan iko to suna rusa duk wani alheri na gwamnatin da ta wuce sai su ɗauko nasu su ɗora ko za a yi daidai ko ba za a yi daidai ba duk da cewa ba haramun ba ne lokacin sai na Usman da ya zo ya sassauce shugabannin da sai na Umar ya naɗa wa'yansu duba da maslaha to amma ya zama in za a yi akwai maslaha sai na Umar sai ya ce to duk wani sakatare da aka sani permanent sakatare wanda ya karɓi musulunci ko kuma ya yadda zai dinga biyan jizya aka yi masa screening aka ga yana da amana to a bar shi ya ci gaba da aikinsa domin musulunci zai yi aiki ko da kaga wata hikima da Allah ta sai na Umar da haka sai ya bar su wa'annan kasabatu dawawin din kuma ya ce matsalar shi ne ya yi wa gwamnonin nasa wasiya shugabannin ƙasashen da ya tura ya ce domin yanzu idan ka je garin Gwarawa sai ka cire famanin sakatare ɗin ka ɗauko Balarabe ka ɗora to yanzu Balarabe tukuna yana buƙatar document ɗinsu tukuna ai sai an bibiya an ga meye a ciki ko ya tsarin yake ko tunda ai mutanen garin da za a mulka to shi wannan Balarabe baya jin wannan yaran kuma zai bada umarni in ya tashi bada umarni kuma su wa'annan ba su gama koyon larabci ba da me zai bayar amma idan aka bar wancan a koya masa yadda zai yi magana da larabawa ya fahimce su fahimce shi sai ya dinga yi da yaransu kaga shi kenan cikin sauƙi sai na Umar ya yi employing ɗinsu ya yi empowering ɗinsu domin taimakon musulunci wannan da shugabanni za su karanta tarin sai na Umar da za su kawo canji da yawa to daga cikin abubuwan da sai na Umar ya yi zai sanya harshen larabci ya zama shi ne official language a ko'ina saboda kada a je wajen ƙoƙarin komai sai an yi shi da larabci a je wa'insu fa'idojin a rasa su misali a misira sai ban musu yaren ƙiɓɗanci ya ce to a ci gaba da rubutun da shi kawai dai a tura larabawan da za su koyi ƙiɓɗancin yanzu a hankali ba ga larabci sai ka ce misira da wancan larabci da su a ana mutanen fasha kuma sai sai a ban musu yaren su fashiyan language al-lughal farisiya mutanen wato mutanen Roma kuma sai sai a ban musu yaren su na Siriyaniya sai sai na Umar ya ban musu aka ci gaba in aka ga abu yayi kyau ma wani lokacin har dauko shi ake a kawo tamfurin sa Madina a ga yadda za a yi a mayar da shi tsarin da mutanen Madina za su amfana idan ma kuwa bangaren judiciary bangaren shari'a su sai na Umar Allah ya kare da gare shi ya bude prostata na shari'a kuma in ya tura gwamna to kuma zai tura ministan shari'a na musamman to sai saka ka'ida na daya duk mutumin da yake da sha'awar fantamawa ba za a ba shi harkar shari'a sai an ga wanda yake da tsini da tanaki kuma duk wanda yake wato yana da karancin hattara abin da shafi tafawa to ba a ba shi alƙalanci kuma sannan sai wanda yake malami masanin addini yanzu nan kan matsalolin da muke fama da su shi ne musamman kun ga tsarin dokarmu ta Najeriya shari'a har yanzu tana da gata a Najeriya wanda kafin ka samu ƙasar da take ta gamin gambiza irin Najeriya wanda shari'a take da gata a cikin irin Najeriya wallahi da wahali matsalar shi ne mun jahilci tsarin ba latana mu wa mutane bayani kuma gaskiya yawanci mun fi faɗar matsala ba mu cika faɗar abin da yake na alheri ba hankalin mutane ya kwanta a kun ga muna da tsari na abin nan shugaban shari'a gabaki daya na koli ya ake ce masa chief judge of the federation to idan muka sauko kasa muna da kotuna na shari'a kama daga kotun farko ta farko customary court ko area court shari'a court sannan muna da su har shari'a court of appeal akwai high court akwai shari'a court of appeal kuma kowace jiha wacce akwai wujud na musulmai kamar yadda ake da chief justice to ana da kuma a benin ya sunan sa girandi kadi ko wanda karkashin girandi kadi din akwai kadi wanda su ne manya-manyan alkalai gwamnati ta inganta rayuwarsu da albashinsu da tsarinsu na rayuwa da motocin hawansu da tsarin lafiyarsu da tsarin bincikensu da komai da komai duk abin da ka sani kuma akwai ya sunanta NJC ta jabo suranta ko wata ita ce da alhakin nada duk wani alkali da kuma kadi da sauransu abin da zai baka mamaki shi ne yanzu mutum zai karanta conventional law amma yana da masaniya a kan yadda zai sauka daga tsarinsa na magistrate ya dawo harkar abin nan ya zama kadi wanda ba shi da wadatattun ilimin shari'a kuma su masu sanya jarabawa ba su da dalilin da za su kada shi in ya yi jarabawa ya ci ko ba ka bane tunda ka'ida sai aka sa ka zo ka shiga shi ma in zo ki shiga yayi abin da yace ko da ka fi shi ilimi ba su da dalilin da zai sa su kada shi kuma a haka zai zama sai zanto kusan position din a wasu wuraren la'alla yana ɗaya daga cikin position din da ake sha'awar sa wanda har wani wanda ba dan bangaren ba ma zai so ya zo ya bi tsarin dan ya cika ka'idar shi ma ya shiga to idan aka ci gaba da tafiya haka za a zo ya zanto waɗanda suka fi ikon iya cin jarabawa su za su mamaye wurin kuma laifin bane da kuskuren ba ma iya ɗaukar nauyin yaranmu masu ƙoƙari mahaddata ƙur'ani ka ga yaro ya haddace ƙur'ani sun sauke umdatul ahkam sun sauke bulugul maram umdatul ahkam da bulugul maram sun shafi civil law da duk ɓangarorinsa akwai law of tort akwai criminal law akwai abinnan business law akwai law of contract duk wani law da ka sani ba suna nan akwai su a cikin bulugul maram kawai sharhi ne da faɗaɗawa da bayani abin da ya shafi komai duk akwai su ga su nan a cikin bukhari su muslim wanda duk ya karanta waɗannan littattafan to ya kai munzali da matakin da in ya fahimci zai iya shari'a kaga wani ma a zauri ya karanta mudawwana har mudawwana mutum ya ce kaga ɗalibai sun karanta har tufafin dukkan da sauransu amma they are not qualified in aka zo ta maganar ka'idar takarda saboda la'alla ba su da halin da za su je su koyi turanci su je low school su je ga ɗaliban mu nan sun je Sudan sun dawo wasu sun je Niger sun dawo wasu sun je Madina sun dawo wasu sun je Misra sun dawo wasu sun je Niger sun dawo wasu sun yi karatun a Najeriya la'alla abin da suke bukata kawai a ɗauki nauyin su su je su ɗan yi remedial su je low school su zo su haɗa waɗannan abubuwan ya zamanto suna da full criteria na wanda in an zo jarabawa za su iya shiga su kuma sai akwai dama kuma wallahi hukuma ba ta hana ba tambaya ake da tuntuɓa wasu kuma suna ɓangarorin amma ba sa iya faɗakarwa da sanar da waɗanda suke ƙasar to in za mu zargi hukuma mu mu zargi kanmu gaskiya mu dinga faɗaɗa tunaninmu muna yin nazari to a taƙaice sai na Umar baya naɗa mutum sai ya cika ƙa'idojin nan kuma har yanzu abin da ya kamata a ci gaba da yi kenan ya kamata a ce duk wanda baya jin larabci ba zai zama kadi ba yi ina amfanin ka baka jin larabci ka zama kadi shari'an nan kuma da shari'a addinin musulunci ake yi kundin musulunci za a ɗauko a duba kuma da larabci aka rubuta shi amma abin kunya da abin takaici hatta Islamic studies wai kaga ɗalibi ko ɗaliba wai sun nemi master Islamic studies wai kuma su dinga takama da wai ba sa jin larabci wanda daga cikin malamanmu kamar yadda haddasani man asiqu bihi cikin abokaina wanda yana cikin ajin yana almajirci a jami'atul qalam a Katsina ɗaya daga cikin malamanmu ya zo yana lakta ya ce wai su ba sa jin larabci ce kai ba ka jin larabci ka nemi master a ilimin addini to sai dai ka fita amma wallahi ba zan maka da wani yaran ba sai da larabci na ce malamin ya mun daidai ai ba ɓangarorin dai ka tafi can wani waje ko kuma ka fara zuwa ga koyo larabcin sai ka dawo yanzu wanda ko za ka yi larabci za ka yi gsp ai dole da turanci za ka yi ko ka ci ko ka faɗi ina ruwansu to mu ma muna da namu ne sun gaskiya ya zama wajibi kuma jama'a mu gyara to sai mutum ya zama yana da ilimi na addini kuma sai na Umar ya samu shaida a wajen mutane akan cewa lallai wannan mutumin zai iya yin adalci wannan abin ne ya sa alƙalai ya zama suna cin gashin kansu in aka tura alƙali to shugaban garin bai isa ya nuna masa ya tsara sai batun abin da ya shafi harka ta tsarin tattalin arziki sai na Umar Allah ya ƙara yadda a garin shi ya ware unit guda ministry guda da ya shafi abin da ya shafi harkar haraji karɓa harajin tara shi da kuma sarrafa shi domin duk inda ya zama akwai batun tara kuɗi to ya zama wajibi a yi tunanin yadda za a sarrafa kuɗin kuma wannan shi ne tattali nemo su tara su da kuma ɓatar da su abin da yake janyowa a tashoshinmu da a hanyoyinmu kamar irin ɗan arewa ke sauru da sauransu kwanaki da aka shiga rikici da su a nan Kano da kuma kantina da makarantu masu zaman kansu da wuraren da yawa ake karɓa haraji hatta ma da ma'aikata da ake karɓa harajin su wani lokacin rashin sanin makomar harajin nasu ne yake sawa in mutum ya samu damar kin bayarwa sai ya fi bayarwa ko kuma ya bayar an karɓa ala tila sai Allah ya isa kuma in ya tsine wa abin wani sai tsin wani tsino ba ta ba wani kila za ta iya bi sai kuɗin su kiyin albarka shi ko bai sani bai kamata ya Allah isa ba tun da watakila in Allah ya taimake shi aka sa shi aka sa kuɗin a wani abin da za su iya amfani da shi in ya tsine wa kuɗin kuma ba amfanin ba zai faru ba zai samu ba yanzu misali da tashoshinmu za a inganta su a yi mana ko da irin tsarin talauci ne na Sudan da akwai wanda ko project mota take da ita za ka bi tuya in ka je ka bada haraji so da ka san ai ga inda kudin ke koma to wani lokacin hukuma tana yin aiki saboda ayyukan hukuma suna da yawa amma ba a iya yi wa mutane bayani yadda za a gamsar da su wanda kuma wajibi ne gwamnati ya zamanto a bangaren publicity dinta ya zama tana da bangaren wayar da kan al'umma kuma wajibi ne gwamnati ta haɗa kai da jagororin al'umma sarakunan gargajiya malamai musamman malamai wanda su ne ke tare da talakawa, talakawa suna tauraron su ba tare da an ba su kotici ba, suna zuwa su domin gaya wa mutane abin da zai rage musu raɗaɗi ya kuma sa su kyautata wa hukuma zato. Amma za ka zo tasha in ana ruwa ka ga ta yi kacakacan, in kai mutum ne mai ƙyanƙyami ma sai ka ji kamar rashin lafiya za ka samu, ga rashin tsafta ta fuskar tarbiyya, ga shi da ka kalli mutanen tasha, ka kalli tasha kai karka sai tautayinsu ya kama. Amma haka za ka ga an zo an tare ana karɓa haramin, sai ka rasa to idan an karɓa haramin an tattara kuma me za a yi da shi? Ai ba daidai ne a ɗauki kuɗinsu da suka biya na haraji a kai shi wani wata ma'aikata a yi aiki da shi, ko da ilimi ne kuwa ya zama wajibi su ma a kula da su, ya zanto in akwai wata kwata da take cika kafin shekara ya zanto a kuɗin nan da ake karɓa in wannan shekarar ba a gyara ba, to wata shekarar a saka tsarin yadda za a rufe kwatan ko a gyara, ya zanto in wannan damunar tashar ta damalmale motocinsu sun lalace masu shiga su masu sun shiga wani yanayi, to ya zama shekara mai zuwa aƙalla wannan tenuwa in ba a gyara ba, tenuwa mai zuwa a gyara inda gaske ne gyarawa za a yi. To sai ya zanto ɓangaren haraji ba wai tarawa kawai za a yi ba, ya zama za a tara kuma za a sarrafa su zuwa ga amfanin waɗanda suka ba da haraji. To sai na Umar Allah ya yarda a gare shi ya ware ɓangaren haraji kuma ya ba shi muhimmanci ƙwarai da gaske, wanda ya kula da yin hanyoyi da kuɗin harajin da ake samu, keta teku domin samun yadda za a yi ruwa da kuma gina sababbin garuruwa. To idan aka tara harajin aka fitar da aka yi planning aka yi budgeting for that planning, abinda ya rage excess din sai na Umar ya sa a mai da shi baitul mali. To kuma sai na Umar ya samar da tsari na gota da kuma albashi kafin sa ba a yi. To da farko shi ne ya fara biyan sojoji albashi, ya raba albashi kowa gwargwadon hidimar da yake wa addini, gwargwadon ƙoƙarinsa da hidimar da yake wa addini, kuma ya sa kowane ɓangare yana da document ɗinsa da kuma botarsa da rijistarsa da ake rubuta cewa wani an bashi arzikinsa wani ba a bashi. Allah ya ƙara yadda a gare shi. Sannan duk wasu waɗanda suke da sabiƙa a musulunci kamar matayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga musu albashi, ya ce su suna da haƙƙin da suna gida a kai musu albashi saboda iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da waɗanda suke da girma a addini ya kula da tsarinsu رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين. وانا شما قارن ديواني قاري مني زمان كانت سنسينا أمر الله قاري داء قريشي ياقل لدى قارن أبن جيشا فحركر advisory system قاري نشاورة يا نتما سباشي شاورة أقول وعند سيكدا permanent seat to permanent members وانت دزار أبيا فارو ko mataki-mataki ne idan ya huce wani, akwai matakin da shi kaɗai yake ba da hukunci, akwai matakin da wanda ya naɗa ma yana da ikon da zai ba da hukunci, amma in ya huce wannan matakin sai an dawo masa. To shi ma ya saka ƙa'ida idan al'amari ya huce daidai wannan, to sai ya tara ahalin shura ya gaya musu, kuma kowa yana da ikon da zai iya challenging din sai ya ce ba za ka yi ba amirul mu'minin. To akwai wanda suke da wannan permanent seat, daga cikinsu akwai sayyidina Aliyu Allah ya ƙara yadda a gare shi, akwai sayyidina Usman Allah ya ƙara yadda a gare shi, akwai sa'irul asharatul mubashshari, akwai dattawa masu hankali da nutsuwa. Ku duba tsarin shan giya, kun ga shan giya ai ba shi da haddi. A lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai idan mutum ya sha giya, kamar yadda Ubayd ibn Umar ya rawaito a cikin Abdurrazzaq ya rawaito a cikin musannab daga Ubayd ibn Umar cewa lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya sha giya to kawai za a yi masa haddi, tafiya ake yi, wani ya jefe shi da takalmi, wani ya zaro tsumagiya ta dabino ya dinga tsula mar, kamar in yanzu ne a ce wani ya karyo darbejiya, haka ake lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma kuma lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam duk sahabbai ne ba su da matsala, za a yi daidai gwargwado, ba za a huce gona da iri ba. Lokacin sayyidina Abubakar ma haka, farko farkon lokacin sayyidina Umar ma haka. To amma sayyidina Umar sai ya lura cewa yanzu ba sabai ne kadai a cikin al'amarin nan ba akwai wani kuma wanda za su zo sai ne a taya masu duka to sai tsoran shi wannan miskinin da yaje shagiya za a mai haddi ta yi akwai tashin tashi na tsakaninta da wani to wannan ne yaje ya dauko ta marmara ko wani dutse zai tsefe shi ya kashe shi sai sai na Umar ya gano wannan sai ya ce to ka tsaya yanzu a daina wannan a mai da shi bulala 40 to sai kuma wasu suka ga a to in dan 40 ne to mutum ya zai ya sha mana aima 40 ne to sai sai na Umar ya tsoron kasa halaka sai kara ta koma 60 to daga baya da ya tara daga baya ta koma 80 amma a watar waye sai Sayyidina Ali Allah ya kare da a gare shi sai ya tara masu ba da shawara ya ce ya zami game da batun al'amarin shan giya Sayyidina Ali ya ba da shawara yake cewa to ni ina ganin ya amiral mu'min idan mutum ya sha giyan nan fa tibbele yake idan ko mutum ya tibbele zai ta surutan banza lalla a cikin surutan zai iya wani kazafi shi kuma haddin kazafi shine mai bulala 80 fajru duhun 80 jalda yace ina ganin mu sanya haddin giya ya zama haddin kazafi kaga amfani da addini da hankali kenan Allah ya kare yadda ga sahabban nan haka Sayyidina Umar yake mun karanta a cikin Sahih al-Bukhari kitab al-Ittisam da yaje Makka akwai asusun da ake saka sadaka a cikin Ka'aba duk wanda yazo yana bukatar ya bada sadaka sai ya bayar wannan asusun su a Banu Shayba su ne suke dauka a sai labulan da za a yi wa Ka'aba wani an samu an aiko sadaka an ba a samu su ci da shi ake wa Ka'aba hidima kuma kudin suna nan an yi ragowa sai a basu a ciki amma wani hajji da sai na Umar yazo ko Umara yazo wurin Usman ibn Talha yana zaunawa a wajensa akan kujera ana tattauna sai tsaye ni fa ina ganin cewa na kuka din sa wannan kudin da suke cikin Ka'aban nan a ba kawai a raba mutane yaya mutane suna bukatar kudi kuma a basu a ajiye a nan shi Usman ibn Shayba shine ibn Talha shine kamar supervisor kamar shine DG na abin da shafi harkar Ka'aba sai sai ma anta bi fa'il gaskiya ba za ka yi wa Umar ya hana Sayyidina Umar to sai Sayyidina Umar yana da wannan mailin zuwa ga karɓar shawara sai ce saboda ni sai ce hadha amr lam yaf'alhu sahibaka ai annabi ya zo ya ga kudin kuma da ya zo da shi a fashi a raba mutane kuma akwai mutanen kuma akwai bukata Abubakar ma ya zo ya ga kudin nan kuma ya san da su kuma bai taba aikowa ya ce a raba mutanen nan ba ashe kenan duk wani abu da za ka yi a yanzu in ba a yi shi a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da kike so ka duba akwai bukatar yin sa a lokacin Annabi to indai akwai bukatar yin sa kuma ba a yi shi ba to abin ba zai zama addini sai dai in lokacin Annabi ba a san shi ba ko ba bukatar yin sa to yanzu zai iya yiwa a yi shi kamar sanya lasfika mutum nawa ne to da hazar akwai ina ma lasfika take maballanta na a san hukuncinta kaga wannan maslaha ce mursala addini ya yi shiru a kanta to sai sai na Umar ya ce cewa huma su kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar su ne alladan yuktada bihina shi kansa mai ruwa ya ce ka san Umar kuma da tsayawa a kan tafarkin Allah in dai aka ce wannan shari'a ce to sai na Umar anan zai tsaya ba zai wuce wannan sai na Umar Allah ya kare da a gare shi yana da wannan akwai abubuwan da da yawa shi ya fara yin su a musulunci a zamu dan ba da misali kaɗan daga cikin abubuwan da sai na Umar shi ya fara yin su a musulunci wanda kafin ta ba a yi su ba su ne na ɗaya shi ne farko wanda ya fara samar da dawawin tsarin bota da rubuta cewa wanda za a bashi albashi kaza da sauransu sannan shi ne wanda ya fara sawa a bude kamfani ko dalar gyada ta takaccen garin fulawa garin alkama saboda ko da za a shiga cikin yanayin da za a iya rabawa mutane kai tsaye su yi gurasa da shi darul daqiq ake cewa ko darul tanwin shine farkon wanda ya fara sanya waqafi a musulunci Allah ya kare da a gare shi wata katuwa gonarsa sannan shine farkon wanda kafin ka shiga office sai an tabbatar da nawa kake da shi domin kun an ga sun karo a ji ta ina kudin suka karo Allah ya kare da a gare shi dan haka wannan tsarin na min annalaka hadha lokacin da wanda aka karfe shi a lokacin Umar ibn Abdul Aziz sai na Umar ne ya fara zuwa sannan kuma shine farkon wanda ya fara kawo tsari na buga kudi a matsayin karfe na dirhami coin shi ya fara yin aka samu tambarin musulunci a ciki kuma shine wanda ya fara sawa aka gina baitul mali public treasury Allah ya kare da shi dama akwai shi a lokacin annabi sallama da sayyidina Abubakar amma a gina shi a wannan tsarin to lokacin sayyida Umar aka gina shi sannan shi ne farkon wanda ya fara lokacin da aka buƙaci doki ya zama wata tsiya wani abu to sayyida Umar ya sanya zakka a kansa sannan kuma shi ne farkon wanda ya fara kawo tsarin idan an samu dan tsintuwa wanda aka yadda shi to a sa mai albashi a cikin baitul mali dan ya zama dan gata kar ya taso a cikin kaskanci da wulakanci sannan shi ne farkon wanda ya fara fita cikin dare yana yin aiki na director general na FSS yana kasa kunne mai ake yi a can mai ake yi a can an rawaito kistoshi da yawa na abubuwan da suka faru sakamakon wannan yana jin ya kasa kunnensa wata rana yana zagayawa kawai sai ya ji wata mata tana ta waka duk da cewa tun ce akwai rauni a istar a cikin isnadin istar tana laqad qala hadha al-layl wa swadda janibu wa arraqani alla khalila ula'ibu fa wallahi laula khashyatu allah wa tuba la hurrika min hadha as-sarir jawanib yaji wata mata tana wallahi wannan dare yayi tsayi bangarorin sa sun yi duhu kuma wa arraqani abin da ya hana ni bacci saboda ba mijin da zan yi wasa da shi wallahi ba dan jin tsoron Allah ba laula khashyatullahi wattaqa la hurrika min hadha ad-darir sarir jawani da ke na nemi wanda zai girgiza wannan gadan sai na Umar aka ce da yaji sai aikawa shi gari sai an zo da ita ke wace ce ke baiwar Allah tace suna na wanci a ina mijinki tace an tura shi yaki watan sa nawa ta fadi wata ya dawo sai aka ce sai na Umar ya sa aka kira wayarsa yace mata iya wata nawa take iya jurewa idan babu miji a kusa da ita to sai ta faɗa iya adadin watanni da aka ce bata za ta yi taka ba arba'atu ashhurin wa ashara sai sai na Umar ya saka doka duk sojan da aka tura ribadi ko yaki in ya kai wata huɗu a dawo da shi a tura wani to wannan laysa bi ba'id amma dai kisa min haqqi sanad fiha illa abin da zafi ce da safuri yanzu anan kun ga da muna tsayawa mu take saboda batu ne na tabbatar da tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam amma anan amrun ne ma bai inganta ba dai ba mu da wata matsala to sannan mun ji labarin inda ya huce ya ji wata mata da ita da yarta akan batun ƙara ruwa a nono ko tana cewa ai amirul mu'minina baya kallon mu ko da batun masu alhusu sai na Umar dai yana cewayawa cikin dare dan ya ji halin da mutane suke ciki saboda washe gari ya zo ya taimake su Allah ya kare da a gare shi daga cikin abubuwan da sai na Umar shi ya fara yin su akwai gina gida na musamman na baki sannan kuma shi ne farkon wanda ya fara zuwa da tsarin a yi investing na kudin da ya saura a baitul mali a madadin baitul mali misali kaddara a ce baitul mali tana da biliyan goma kuma an yi planning na project din da za a gabatar a wannan shekarar an yi budgeting a gaba ɗaya budget din abinda ake bukata ana bukatar miliyan uku da rabi to miliyan uku da rabin nan a bisa dukkan hasashe
koda wani abu zai taso na ko ta kwana zai fuka so 25 bisa 100 na wannan budget din ba kaso 25 bisa 100 na miliyan na biliyan uku da rabi kuma in aka ware shi kaga zai zama hard contingency an cire abin da ya rage a baitul malam amma din a zuba masa ido kuma zuwa wata shekarar sai ce a nemo kurarrin ɗan kasuwa a ba su bashi su je su juya kuɗin saboda in sun juya kuɗin za su ba da haraji za su fitar da zakka in sun fitar da zakka musulunci zai karu kuma za su dawo da uwar kuɗin kaga wannan tsari ne mai kyau shi yasa duk wani abu da za a fito da shi a yanzu in ka koma ga wata kila ka duba cikin littafin al'amwal na Abu Ubayd Al-Qasim ibn Sallam yadda tsarin gudanarwar da gudanar da kuɗi na musulunci yake sai na Umar ya yi wa musulunci aiki sosai kwarai da gaske shi ne farko wanda ya haɗa mutane akan su yi sallar tarawihi mun karanta wannan a muwatsaf shi ne farko wanda ya mai da khalifanci ya koma shura shi ne farko wanda ya fara haɗa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kafin sayyidina Uthman sannan shi ne farko wanda ya fara ba da kyauta ga waɗanda suka haddace alƙur'ani mai girma kuma shi ne farko wanda ya fara haɗa mutane akan kabbara hudu akan sallar jana'iza Allah ya ƙara yarda a gare shi shi ne farko wanda ya fara fitar da yahudawa daga jaziratul arab gaba ɗayansu shi ne farkon wanda lokacin da wani tsoho ya zo da yahude ne sai na umar ya gan shi yana bara ya sa aka kamo shi saboda sai na umar yana nizabtar da masu bara aka kamo shi na umar ya ce waye ce kai bara za ka ɓata mana gari ya ce ina neman taimako ne don in samu abin da zan biya jizya sai na umar ya sa aka duba rekod a da sanda yake matashi yana biya ya ce to ya za mu ɗora maka nauyi kana ƙarami kuma ka girma sannan mu zalunce ka ya ce abu duk kafirin da ya kai tsufan wannan in dai da yana biya to yanzu a dinga ba shi fansion shi yanzu ba wai a yafe masa ya biya ba shi ma a dinga biyan sa sai na umar ya ko ce musulunci ke sannan shi ne ya soke zakka ga al-mu'allafatu qulubuhum saboda a lokacin musulmai sun faɗi suna da yawa idan aka ce a dinga ba wa kafirai zakkar to musulmai sun fi su bukata to sai ya sa temporarily ya ce to a dakatar da ba su tunda dama Allah bai ce tilas sai an ba su ba to yanzu maslaha ta zo zuwa ga yanzu a maida hankali zuwa ga raba wa musulmai tukuna sannan kuma ya hana wasu daga cikin manyan sahabbai auren ahalin kitabi dalili saboda kar wane ya aura a zai kamar sunna ne ma auren sai kuku haƙura da ragabarku saboda kan mutane su ruɗu da ku amma mu yanzu fa sai a hana talakawan manyan kuma sai su ba ba haka ake yi ba misali yanzu aka hana shigo da shinkafa a ci shinkafa 'yar gwamnati to har gidajen gwamnati wajibi ne a tabbatar da anan ake fara ganin ana cin irin wannan mai tsintar tamu to amma sai ka zo ka tarar da komai na gwamnati na waje ne ko da ake ta musamman ko wasu abubuwa na gwamnati na waje ne kuma kai kuma talaka an ce ka kai kaga sai ne kawai in an fi ƙarfin ka bayar da ka iya sannan kuma shine ya tsara wani tsari na musamman na karɓar haraji a madadin a sa musu haraji bai ɗaya sai ce kowa a duba aikin da yake yi sai a karɓi jizyar gwargwadon aikin da yake yi sai na umar Allah ya ƙara yarda a gare shi ya ƙarasa ayyuka da yawa na sayyidina abubakar Allah ya ƙara yarda a gare shi ya buɗe iraki ya buɗe sham ya buɗe baitul maqdis ya karɓi masallaci masjidil aqsa ya buɗe misra ya buɗe azerbaijan an fara yin ta a lokacin da aka buɗe azerbaijan sannan ya buɗe biladu faris Allah ya ƙara yarda a gare shi sai na umar bai watsar da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ba ya rarraba musu makamai wanda da taimakon Allah sannan da taimakon su ne gwamnatin ta ci gaba kamar misali Sufyan ibn Abdullah Thaqafi sai na umar ya tura shi gwamna a Sana'a ya Ali ibn Munya Halif ibn Nawfal ibn Abdul Muttalib shi ma ya bashi mukami sannan Abdullah ibn Abi Rabi'a an bashi mukami sannan al-Mughira ibn Shu'ba an tura shi gwamnan Kufa sannan Abu Musa al-Ash'ari an tura shi Basra Amr ibn al-As an tura shi Misra sannan Umair ibn Sa'ad an tura shi Hims sannan Muawiya ibn Abi Sufyan an tura shi Damashq
sannan a Assyria kenan, sannan a Usman ibn Abil As, Allah ya ƙara yadda a gare shi a taɓa shi kuma an tura shi Bahrain. A taƙaice wayannan su ne abubuwa muhimmai da suka shafi rayuwar Sayyidina Umar, ya rage mana saura ƙarshen rayuwarsa da kuma yadda ya koma zuwa ga Allah, wanda a karatu na gaba insha Allah za mu tsora kuma sai mu haɗa da tarihin Sayyidina Usman, yanzu za mu koma littafi kenan insha Allah. Abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa, wanda muka yi kuskure kuma Allah ya ji mana. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.